can za a je za a yi mitin sai aka ɗauko mitin aka ce a zo a yi arewa don gwamnonin arewa su je su tsare dukiyoyi da rawukan mutanen kudu da suke zaune a arewacin Najeriya.
Baka ganin Alhaji Ashir Sharif kila wannan taro da ake maganar za a yi zai yi magana ne na kokarin kwantar da wannan kura?
A nan za a kwantar da kura ko a can kudu za a kwantar da kura inda ake kashe mutane?
A iya tattauna ta anan kila kafin a je can kudun a ɗauki mataki.
A bar rawukan mutane kenan sai an gama kashe su ana mitin ana shan shayi da kofi da biskit. Magana ce ta kurkar raina mutumin arewa.
Masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci yayi shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi magana game da irin zaman zullumin da ake a kudancin wannan kasa. Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin masu irin wannan ra'ayi.
Rashin zuwa su can ɗin ya danganta ne daga rahoto da suka samu daga jami'an tsaron can da kuma host mutanen da za su yi mitin ɗin da su wata.
To amma ai wasu za su ce menene zai tsorata manyan jami'an tsaro irin wannan?
Yawwa ai ina ga maka ba wai ba su ne suka ji tsoron ba. Ni na tabbata mutanen intelligence suna da irin wa'innan information ɗin wa'innan mutanen za su ce musu a dakata tukuna.
Amma kana ganin akwai wani tasiri a yi taro a nan bayan ga inda matsalar take can?
Kwarai daga sai in an yi taro a nan abin da suka tattara daga nan wurin zai taimaka kwarai a san yadda za a fari na can din.
Kana ganin wannan gagganawa da ake yi da wannan tarurruka ma kamar ba a makara ba?
Ba a makara ba amma ai bai kamata ban ko da ana tsammani a makara din ya kyale ba yi wani abu ba. A ƙarshen ƙarshe dai dole dai sai shugaban ƙasa ya fito ya danna ƙafashi ya nuna ƙarfin da yake da shi akan yadda za a iya tsawata ma kowanne na ƙasar nan.
Dama dai yawan yaɗa hotunan rikice-rikice daga kudancin jihar Kaduna da suka fara ya sa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Fa'i fitar da wani saƙon gargaɗi a 'yan kwanakin baya.
Mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya, mu ci gaba da zaman lafiya, mu bar jami'an tsaro su yi aikin su. Kuma yawancin video clips nan da ake aikawa wasu ma baka tabbatar gaskiya bane. Abinda muke kira gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a Najeriya shine su ma su fito su kare haƙƙin duk wanda yake zaune a ƙasar su. Ba daidai bane a rika abinda muka ji ana yi.
Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga jiya Lahadi, yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. Nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu, amma kuma gwamnatin bata ce uban akan lamarin ba. An tura jami'an tsaron ne jihar Kachin da ke yankin arewacin ƙasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar, amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske. Ofishin jakadancin Amurka da ke Yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katsa kafofin sadarwar intanet daga karfe 1 na tsakar dare zuwa 9 na safe agogon ƙasar. Zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin ƙasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi. Duk da wanke tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zarginsa da ake yi cewa shi ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu. Batun makomar siyasa tsohon shugaba Trump, lamarin da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mabambanta. Jim kaɗan bayan da sanatocin suka kaɗa ƙuri'a inda 57 suka same shi da laifi, 43 kuma suka kaɗa akan cewar bai da laifi a yammacin Asabar, lamarin da ya gaza a samu adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa. Sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar office a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakili ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici. Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bitar da kulli a tarihin ƙasar, yana mai cewa babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa fuskantar abin da na fuskanta. A jiya Lahadi, shugaban Russia Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawa a ƙasar Alexei Navalny da danne ƙasar, yana mai cewa nasarorin da Russia ta samu ciki har da ƙirƙirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V da ta yi ba su yi wa abokan adawa ta daɗi ba. Kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece kuce kan wasu faifayen bidiyo waɗanda aka watsa su ta kafar talabijin ɗin ƙasar da kuma yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi yayin da mutanen da suka bayyana a cikinsu suke cewa yaudararsu aka yi suka shiga gangamin. Wasu kuma daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewa shugabannin kamfanoninsu ba su ne suka yi zaɓi ba, lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin. Kafofin sadarwa masu zaman kansu a Rasha sun ce Kremlin da kuma jam'iyyar United Russia mai mulki ne suka ba da umarnin naɗar hoton bidiyon. Sai dai mai magana da yawun fadar ta Kremlin Dmitry Peskov ya musanta waɗannan rahotannin, ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaka da waɗannan faifayen bidiyon.
Malama Hajiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ake sa ran wakilan kasashe a kungiyar cinikayya ta duniya ta WTO suke amincewa da zaben Dr. Ngozi Nkunja-Iweala a matsayin shugabar hukumar ta farko daga nahiyar Afirka. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya tambayi Dr. Dauda Muhammad Kwantagura, masanin tattalin arziki, tarihin wannan kungiyar da kuma fatan kasashe masu tasowa akan zaben Dr. Ngozi Iweala. Ga dai tattaunawar tasu da Babangida Jibrin.
Wato ita WTO, ma'ana World Trade Organization, wato wata kungiya ce da aka kafa ta kusan shekaru 26 da suka wuce, tana da kasashe 16 da suke membobi. An kafa wannan kungiya ne domin ta inganta kasuwanci ta kuma faɗaɗa shi tsakanin kasashe na duniya. Idan ka duba zaka ga da akwai kasashe da suke ɗaukan mataki na hana wasu kayayyaki na wasu kasashe su shiga kasansu. To da aka ce yanzu duniya ta murɗe ta zama kaman gari ɗaya ko kuma ƙauye ɗaya, shine aka ce to ya kamata a ce duka harkokin kasuwanci na gudana tsakanin kasashe, kasashe da suka taso da kuma waɗanda suka ci gaba, don bisa ga ganin yadda cewa an yi ittifaki cewa inganta kasuwanci shine zai taimaka ma tattalin arzikin kasashe ya gudana ya yadu. Misali idan kaga duk kayayyakin da ake kera ko ake sarrafawa kasashe da masu tasowa da kuma kasashen da suka ci gaba, to sayan waɗannan kayayyakin a ko'ina kasashen duniya zai inganta tattalin arziki, saboda zai sauƙaƙa wasu abubuwa. Idan ka duba yanzu in ba don irin wannan cinikin ba wanda ake wanda sharuɗa na WTO ya gitta, za ka ga cewa mafi akasarin kayayyakin da muke amfani da su a nan Najeriya ba mu muka kera su ba, ko kuma a ce kasashe ƙananan kasashe irin su Najeriya, za ka ga cewa duk waɗannan kayayyakin shigo da su aka yi daga waje ta hanyar kasuwanci.
To ko wani tasiri wannan mukami da ungozin ake sa ran za ta samu ke da shi ga kasashe masu tasowa irin Najeriya da ma Afirka?
Ganin cewa ita Najeriya yanzu ta hannun ita wannan tsohuwar minista za ta samu shugabancin wannan wuri, to abin alfahari ne idan aka yi la'akari da cewa in ka duba za ka cewa mafi akasari kamar yadda muka bayani a baya cewa ƙananan kasashe masu tasowa za ka ga cewa ba su ci gaba ba ta hanyar masana'antu, saboda haka sun dogara da kasashen waje saboda kayayyakinsu na yau da kullun da kuma manya-manyan ma injina da kayayyakin da za su yi amfani da su wanda zai haɓaka tattalin arziki. To saboda haka kuma su ma suna da ƙananan kayayyaki da suka kware suka kera wanda su ma idan ana saye a kasashen waje zai taimaka ma wannan tattalin arzikin. To inda aka to za ga akwai wasu kayayyaki sai ga an saka tsauraran dokoki wanda zai sa kayayyakin da aka kera a irin kasashe masu tasowa kamar Najeriya zai yi wuya ka gansu an shigar da su, kamar kayayyakin abinci misali, za ga akwai dokoki masu sharadi masu nauyi kamin a samu kayan abincin da aka noma a nan Afirka ko kuma a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ya samu karbuwa ko ya samu shiga ana cinikan shi a kasashen da suka ci gaba. To shine ake gani kaga idan idan aka ce ƴan Najeriya ta samu wannan matsayi, to kaga wannan za ta iya taimaka ma wa'annan kasashe ganin cewa an sassauta wasu sharuɗa, sannan kuma ba a danne ƙananan kasashe ba akan cewa su ana shigo musu da kayayyakin duk da aka kira daga wasu kasashe suna saye, amma suna su da aka kira a ce bai da inganci ko kuma a kawo wasu sharuɗa masu tsauri wanda hakan ba zai sa su samu daman sayar da kayayyakin nasu ba har su samu kuɗaɗe ko kuma har su samu inganta tattalin arzikinsu yanda ake gani.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Babangida Jibrin kenan a tattaunawarsa da Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, masanin tattalin arziki. A jamhuriyar Niger, yayin da ya rage kasa da mako daya a halarci rumfunan zaɓe a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar da zai haɗa da ɗan takarar ƴan hamayya Alhaji Muhammad Usman da na jam'iyyu masu mulki Bazin Muhammad. Kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yi kira ga magoya bayan waɗannan ƴan takarar da su kasance masu nuna halin dattaku don ganin an gudanar da zaɓe cikin yanayin zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Zazzafan kalaman da ke fitowa daga bakin ƴan takarar biyu da magoya bayansu a wannan lokaci na yakin neman zaɓe, a yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke amfani da kalamai masu ɗaci a muhawarar da suke tafkawa a game da zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu da muke ciki ne, yasa kungiyoyin kare haƙƙin mata fitar da sanarwar haɗin gwiwa don jan hankulan bangarori akan mahimmancin zaman lafiya. Madam Kako Fatima na shugabancin kungiyar Kongafen.
Mun ware shi a cikin resources sosiyo, a cikin WhatsApp ana sa insa, in ana meeting ana sa insa. Kuka shi mata mu ba mu sa ido mu kalli wannan abu. Kiranmu ga wa'annan ɗan siyasa, siyasa ba faɗa bace ba, siyasa ba tashi hankali bane ba. Yau ƙasar Niger ta kwanta lahiya, ta tashi lahiya, wa zai ji daɗi? Mu duka ƴan ƙasar Niger ba a ce a wannan ɗan siyasa ko a ce wannan shugaban ƙasa, a'a, kowa zai ji daɗi. In tashi hankali ya zo ku mun ga bane, mata mu ne, yara mu ne masu gudu, to ba mu wata wannan zo cikin ƙasar Niger. Insha Allah mun ɗar mai zannuwa mata za mu cigaba da wanga yaƙi na kawo kwanci hankali cikin ƙasar Niger insha Allah. Wanga abu ba yau kaɗai za mu tsaya ba, sai masha Allah rada shugaban ƙasa wanda Allah ya ba ya hau.
Halin da ake ciki a yau a wasu daga cikin ƙasashe makwabta wani abu ne da ya kamata ya zama wa jama'ar Niger abin ishara, saboda haka ya zama wajibi a kiyayi tsokano fitina, in ji Madam Noma Hafsatu, ɗaya daga cikin mata masu wa'azin addinin Islama.
Diba ƙasashe na kewayen mu akwai matsalar tsaro, kenan ya kamata a ce mun yi makan mu kiyamar layi, mun mai da hankalinmu wuri guda. Tun Allah bai halarci annabi Adam ba, ya riga ya rubuta wannan zagaye na biyu ga wanda zai zama shugaban ƙasa. To ina kira ga babban murya, awa Allah, awa annabi, duk wanda Allah ya kadarta shi ne a bishi, don bin na gaba bin Allah ne. In ba haka nan ba fa, kaman ka butule ma ubangijin ka ne. Muna nan muna tukuburi muna addu'a, muna fatan Allah ya gwada muna an yi lahiya, an wange lahiya.
A nasu bangare, ƴan takara na ci gaba da zagaye jihohi, inda a jiya Lahadi ɗan takarar PNDS Tarayya Bazin Muhammad da mukarrabansa suka jagoranci gangami a Zandar. Shi kuma Muhammad Usman da nasa Baradan sun yi nasu gangamin a jiyan a garin Sai da ke jihar Talabiri, a wani lokacin da ya rage kwanaki huɗu kacal a rufe yaƙin neman zaɓe, yayin da hukumar zaɓe a nata gefe ke ci gaba da horar da jami'anta akan dabarun tafiyar da sha'anin zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro na biye da shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun fara duba halin da makarantu a Najeriya suke ciki tun bayan umarnin gwamnatin tarayya na sake bude makarantun a daukacin kasar. Waishin makarantun suna da wadatattun kaya kuwa da ma wani irin shiri suke yi danganin sun kare kowa daga kamuwa daga annobar coronavirus.
Sai magana feshi da aka yi a makarantu. Alhamdulillahi makarantun kudi, makarantun gwamnati da wurare da dama an tanadi maganin feshi, an yi feshi don a rage matsala.